sashen wasu na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. A sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamuel Hikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan nuna damuwa da masu nazari ke yi kan tazarar satar mutane don samun kudin kwansa. Haka nan masana a taron gidauniyar Dan Maraya Jos sun ce sulhun da sarakuna ke yi a can baya na da tasiri mai kyau. Michael Tungo a jihar Gombe Najeriya ya ziyarci fadar sultan na Damagaram a jamhuriyar Nijar. Muna da shirin tubalin tsaro inda za mu kammala da yardar Allah da shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labarun duniya daga Washington DC.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Alhamis ya ce zai fice daga fadar White House muddin zababben shugaban kasa Joe Biden ya ci kasafin ƙuri'u ko electoral college vote, wanda wannan ne mafi kusa da kalaman bayyana amincewa da sakamakon zaben ranar 3 ga watan Nuwamba da Trump ya taba yi, duk da yake ya sake jaddada ikirarinsa na cewa an tafka magudi a zaben. Da yake magana da manema labarai jiya wacce take ranar bukin cika-ciki ko Thanksgiving, Trump wanda dan jam'iyyar Republican ne ya ce idan Biden wanda dan jam'iyyar Democrat ne wanda kuma ranar 20 ga watan Janairun baɗi ake rantsar da shi ya samu amincewar gungun masu ayyana cin kasafin ƙuri'u na Electoral College, to zai bar fadar White House. To amma Trump ya ce zai yi wuya ya amince da sakamakon zaben a halin yanzu, ya kuma ki bayyana ko zai halarci bikin rantsar da Biden ko a'a. Wata kotun kasar Turkiya jiya Alhamis ta yanke hukuncin daurin rai da rai ga sojoji da farar hula sama da 300 waɗanda aka shafi shekaru 3 ana musu shari'a saboda rawar da suka taka a yunkurin juyin mulki ma gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan a watan Yulin shekara ta 2016. Suna daga cikin mutane 475 da aka musu shari'a a watan Agustan shekara ta 2017 game da yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba. Wannan yunkurin juyin mulkin ya yi sanadin mutuwar mutane 250 baya ga wasu 2000 da suka ji raunuka. Wannan al'amarin ya kai ga wata gagarumar fatattaka da kuma korar mutane 130,000 daga aiki. 'Yan tawayen yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon Indiya sun kashe wasu sojoji 2 a wani hari jiya Alhamis a birni mafi girma na yankin da ake takaddama a kai, a cewar rundunar sojin Indiya. Kanar Rajesh Kalia, mai magana da yawun sojin Indiya, ya ce 'yan bindiga sun bude wuta kan wata tawagar sojoji masu sintiri a bayan garin Srinagar, inda wasu sojoji 2 suka samu munanan raunuka sannan daga baya suka mutu a asibiti, a cewar sa. Da Indiya da Pakistan kowacce na ikirarin cewa dokacin yankin Kashmir nata ne, Kashmirawa musulmi da dama na goyon bayan niyyar 'yan tawayen ta haɗe yankin au ƙarƙashin ikon Pakistan au a matsayin ƙasa mai zaman kanta. An baiwa sojojin ƙasar Habasha umarnin su kammala abin da aka kira babi na ƙarshe na kai farmaki kan Mekele, babban birnin yankin Tigray, bayan yankin miƙa wuya da sojojin yankin suka yi bayan cikar wa'adin sa'o'i 72 da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya bayar. Kofar lalama ta ƙarshe wadda ta kasance a buɗe ga sojojin yankin Tigray na TPLF don su fice ta wajen, a yanzu an rufe ta gam saboda raina hankalin da sojojin na TPLF suka yi ma jama'ar Habasha, a cewar Prime Minister Abiy Ahmed a wata takardar bayani ta jiya Alhamis. Tun da farko a wannan makon, Prime Minister Ahmed, wanda ba ya samu lambar yabo saboda kokarin da ya yi wajen kawo ƙarshen yakin da aka dade ana yi tsakanin kasar shi da kasar Eritrea, ya baiwa dakarun na TPLF wa'adin sa'o'i 72 su miƙa wuya ko kuma su fuskanci gagarumin matakin soji a headquarter yankin Mekele. Ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Wani bakar fata wanda wasu 'yan sandan Faransa da dama suka mai duka yana neman abu masa kadi bayan wasu fayafayen bidiyo da aka wallafa da ke nuna yadda 'yan sanda suka yi ta dubgar shi har da kulake suna buga masa barkonon tsohuwa ba tare da wani takamaiman dalili ba. Tuna dai ministan cikin gidan Faransa Gerald Damanin ya ba da umarnin a dakatar da jami'an ɗin sandan daga aiki. Wannan al'amarin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin shugaba Emmanuel Macron ke gabatar da wani sabon kudirin doka na takaita damar daukar hoton ɗin sanda yayin da suke gudanar da ayyukansu, abinda ya haddasa zanga-zangar kungiyoyin farar hula da ƴan jarida waɗanda ke fargabar hakan na iya sa ƴan sanda su yi takuntata ma mutane ba tare da an sani an kuma dau mataki ba. A ƙarshe an yi jana'izar shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafan nan Diego Maradona jiya Alhamis a wata keɓaɓɓiyar hidimar da mutane kimanin 24 suka hallara, abinda ya yi matuƙar bambanta da abin da ya faru gabanin nan a jiya ɗin lokacin da dubun-dubatan mutane masu kuka har da hawaye suka yi ta buga layin zuwa yin ban kwanar ƙarshe magawar shi na tsawon sa'o'i. ‘Yan uwa da abokan kudda-kudne kaɗai aka bari suka halarci bison wanda ya haɗa da ƙa'idojin addini wanda aka yi a makabartar Jardin Bella Vista. An bisne Maradona daura da kaburburan iyayensa Dalma da Diego. Masu sha'awar kwallonsa waɗanda suka yi ta kaɗa tutocin ƙasar Argentina.
Labarun duniya kuka saurara. Zamu shiga babin rahotanni. Manazarta na nuna damuwa kan ta'azzarar satar mutane don neman kuɗin fansa. Matsalar tana neman zama ruwan dare, inda abun al'ajabi yadda masu satar kan fito kan babban titin gwamnatin tarayya na Abuja zuwa Kaduna da Rana Tsaka su sace mutane har ma yakan kai ga kisa. Ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya hada mana.
Wannan matsala na garkuwa yanzu haka mana hana jama'a bacci kamar yadda waɗannan magidanta suka bayyana.
Muna nan muna kwana ɗarɗara kowane lokaci, ana nan ana ɗauke-ɗauke mutane ai garkuwa da mutane.
To alal haƙiƙa akwai rashin tsaro kam gaskiya, saboda yanzu halin da ake ciki abubuwan da muke ji da nisa kamar bangaren garkuwa da mutane, yau abun ya zo har nan har cikin gida ana daukan mutane ayi garkuwa da su daga baya nemi kuɗin fansa kafin a sake. Haka kuma akwai ta bangaren barayi, inda da kamar hanyoyi ana fashi kamar su dan yi sauki da yanzu an sake dawo da su. Kuma abinda muke so dai amana yanzu shugabannin mu kama daga sarakunan gargajiya har zuwa ga ƴan siyasan mu su hada kai a nemi zama da jami'an tsaro. Kuma muna kira ga babban murya zuwa ga gwamnati domin gwamnati ta tashi tsaye a tallafawa jami'an tsaron mu da kayayyakin aiki wanda za su yi amfani da shi wajen dakile waɗannan matsalolin da suka fuskanto mu.
Jarida da ke bin diddigin lamuran tsaro a kasar ya kuwa ba da shawaran cewa
kamar yadda alkalma suke nunawa shine muna da matasa wurin miliyan 23 wanda ba su da aikin yi, sannan kuma akwai wasu waɗanda su ma suna cikin miliyoyi waɗanda su ma ba su da infact ba wai su ma ba su da aikin ba, ko da ka ba su aikin ba su iya aiki ba saboda ba su da ilimi ba su yi karatu ba. A irin wannan yanayi kana da mutane matasa masu ƙarfi irin waɗannan, sannan kuma ya kasance an bar su a karazubi, dole ne a samu matsaloli na maganan tsaro. Abin da ya kamata a yi shine gwamnati ta samar da yanayi wanda mutanen nan matasan nan da muke tare da su yadda za a dauki ɗawainiyan su, sannan kuma a tabbatar cewa suna da wani abu da zai taimake su. Yanzu kamar misali ta bangaren tsaro, idan aka dauki kamar model na Borno State da Zulum yake yi, an dauki matasa da yawa wanda kuma gwamnati ta san da su tana biyan su an sa su a cikin harkar tsaro din nan. Zai kasance gaba ɗaya kuma idan ana biyan su abin da ya kamata a biya su na maganar haƙoƙi da shauran su zai taimaka wurin rage yanayin matsalolin nan.
A kullum dai hukumomin tsaro kan ce su suna nasu kokari. DSP Suleiman Yahangurje da ke zama kakakin nuna 'yan sandan jihar Adamawa ya bayyana irin matakan da suke ɗauka.
Masu garkuwa da mutane da sauransu muna nan muna gudanar da dukkan abubuwan da ya kamata domin mu ci musu duk inda suke, ko da kan tsauni ko cikin kurmi a kawo ƙarshen hakan nan.
To illa bai ko ne irin haɗin kai kuke bukata daga jama'a yanzu?
Za mu ci gaba da neman haɗin kai daga al'umma domin wa'innan mutane dai ko ta yaya dai mutane ne wadda akwai ba za a rasa samun wanda suka san su ko kuma wayanda suke mu'amala da su. To muna ta yawan kira dai har ila yau su dinga ba jami'an tsaro haɗin kai ko ta hanyar labarai na sirri domin mu haɗa kai mu tabbatar da cewa duk wanda yake da niyyar aikata haka ko kuma masu aikata haka mun kawo matakai na inganta tsaro sannan mu kama su mu gurfanar da su gaban kotu domin a samu sauƙin al'amari.
Kuma da menene fatan talaka dai shine Allah ya sa a samu ingancin tsaron ko a daina jin tsoro. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A wani labari na sada zumunci tsakanin masarautun Najeriya da jamhuriyar Nijar, Michael Tungo a jihar Gombe, injiniya Salim Muhammad Umar ya ziyarci fadar Sultan na Damagaram a jamhuriyar Nijar. Ziyarar ta yi armashi inda har ‘yar Michael Tungo ta zama zinariyar Damagaram. Ga rahoton wakiliyarmu Tamar Abadi.
Kide-kide da bushe-bushe, Sultan na Damagara Alhaji Abubakar Sanda ya tarbi Sarkin Kaltungo injiniya Salim Muhammad
a jihar Gombe. Muka sadu ya ce ya kamata gayyacin in je wajen shi in ga yadda yake ko da a tsaye ne zan shi. To na ba da amincewa ta na ta yi haccan na je na tarra shi. Abin da na gani kwarai ya ƙayatar da ni, na ga al'adunsu daban-daban suna da kamar yare sun kai 300 daban-daban. Saduwar da muka yi mun yi magana cewar zai kamo ziyara in Allah ya yarda zo har da Magaram iyaka arhi, amma duk da wannan yayi kokari da biyo ta Kano ya zo daura daga daura ya zo Kongolam aka tarin shi ya zo Halewa da Magaram gashi ya zo.
Yan magana dai sun ce yaba kyauta tuguci don nuna gamsuwar shi da wannan ziyara ta karfafa zumunci. Mai martaba Sultan na Damagaram ya nada yar sarkin Kaltungan a matsayin zinariya ta Damagaram.
Ya zo da ƴaƴan shi har muka ba da tukucin sarauta ga ɗiyar shi, muka ba ta zinariya ta Damagaram. Ita kuma can a gare shi tana da sarauta na Alkebal Kaltungu. Aka yi dina da aka yi kuma aka zo aka nuna al'adu da kada da rere da irin al'adunsu, muka gwada namu abin kwarai ya ba da sha'awa.
Wannan ina zinariya yasa sarkin fadar na Kaltungo ya mika godiyar sarki inda ya fara da zuga sarakin guda biyu.
Mataimakin shugaban majalisar sarakunan jihar Gombe gaba daya, sarki mai daraja ta daya, sarki zababbe daga Allah. Wannan ziyara da mai martaba mai Kaltungo ya zo da ita ce ziyara ta hada zumunci domin mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Umar Sanda ya je har fadar Kaltungo. Daga nan zumuncin Allah ya hada, yau ga sarkin Kaltungo ya zo ziyara ta kulla zumunci, amma mun san Sultan na Damagaram sarki ne mai daraja a Nijar, shine number 1 a sarakunan Nijar gaba daya, kuma shine shawaran shugaban kasar Nijar duk abin da zai shawara da mai alfarma sarkin musulmi. Sarkin musulmi a Sokoto, sarkin musulmi a Damaka, duka namu ne. Haka mai alfarma ya mai kyauta tukunci shine ya dauki yarka ya mai martaba Alkebar Kaltungo, mai alfarma sarkin musulmi ya bata sarautar zinariya don ya mutunta ka ya girmama ka.
Shi ma dai sarkin na Kaltungo injiniya Salim Muhammad ya yi farin ciki kamar haka.
Lalle mun zuriya.
Amin amin.
Lokacin da babu ma zai kai tuna cikin farin ciki, kowanne farin ciki da Allah ya kawo yau. A sai ta ga dai mai nisa. Amma duk ba mu gaji ba.
Wannan ziyara za ta ƙara ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin masarautun biyu.
Tsakanin mu da tsakanin kuma sarakunan mu na Nijar da na nan bangaren na Nijeriya. Mu yi yanda za mu yi mu dinga saduwa muna diba muna yada al'adunmu yanda zai zamanto abin ya yada shi a duniya kowa ya san shi. Muna dan canza mayau akan rayuwa da yau da kullum da kuma yanda za mu yi mu ƙara bunƙasa al'ummarmu ta ci gaba don a samu jin daɗi da kwanciyar hankali.
Tamar Abadi, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.
Muryar Amurka ake sauraro don sahihan labaru daga majiya mai tushe. An bayyana al'adar sasanta saɓani da sarakuna ke a lokutan baya a matsayin hanya mai inganci wajen samar da zaman lafiya mai ɗorewa. A taron lacca da gidauniyar ɗan Maraya Jos Shirya don tunawa da gudunmawar da Alhaji ɗan Maraya Jos ya bayar wajen inganta zaman lafiya da ilmantar da al'umma, Farfesa Robin Agu na Jami'ar Jos ya ce wasu al'adu da aka yi watsi da su a can baya saboda zuwan zamani sun yi tasiri sosai wajen inganta zamantakewar al'umma. Ga Zainab Babaji da rahoto.
Village situation has been dislocated.
yace a yau irin zaman da ake yi a karkara da ke haɓaka zamantakewa ya kau. Farfesa Agu yace marigayi dan Maraya Jos yayi waƙoƙi da suka shafi kowane fanni na rayuwar dan Adam. Masanin ya ba da shawarwarin saka darasin zaman lafiya a makarantun primary, secondary da jami'a, a kuma tilasta iyaye su sanya ƴaƴansu a makarantar boko. Gidauniyar ta dan Maraya ta kuma karrama fitattun mutane da suka ba da gudummawa ta fanni daban-daban na rayuwa. Sanata Shehu Sani daga jihar Kaduna na cikin waɗanda aka karrama.
Alaga Aran Maraya ya yi amfani da kuntigi wurin ilmantar da jama'a, ya yi magana kan rayuwa, ya yi magana kan mutuwa, ya yi magana kan iyaye, ya yi magana kan ladabi, ya yi magana kan zaman lafiya, ya yi magana kan adalci. Abubuwan da ya faɗi fiye da shekara 30-40-50 da suka wuce kamar yanzu yake faɗin wannan magana. Saboda haka abu ne mai kyau arewa mu sani cewa Allah ya bamu mutane wanda tun lokacin rayuwarsu sun mana magana da mun ji maganarsu da ba samu kanmu a cikin wannan hali ba. Duk mutane in suna kan mulki idan babu adalci da gaskiya a ƙasa, in kai adalci ba za ka ga zanga-zanga ba, in kai gaskiya ba za ka ga zanga-zanga ba, in kana taimaka wa talaka ba za ka ga zanga-zanga ba.
Malam Aminu Mai Samari Dogo shine hakimin Targon a jihar Plateau ya bayyana marigayi dan Maraya Jos a matsayin haziki.
Wakan bai yi shi don kudi ba, ya yi shi ne don a zauna lafiya.
Alhaji Garba Abdul Qadir shugaban al'ummar garin Jos yace marigayin ya taimaka wajen wayar da kan jama'a muhimmancin zaman lafiya.
Taimakawa da yi don wayar da kan al'umma da kira a zauna lafiya da kira cewa a fahimci juna abu ne wanda yake babu misali.
Gidauniyar ta kuma buƙaci jama'a su taimaka kamar yadda uwar gidan marigayin Hajiya Hafsatu Adamu dan Maraya Jos tace za su yi amfani da abin da suka samu ne wajen tallafawa marayu.
Saboda an karantar da mu haka domin ɗabi'a alhaji ne taimako shi ne mu kuma muke so mu kwaikwaya.
Ma wa za ku yi wannan taimako?
Ma yara, marayu, marasa ƙarfi wanda muke tare da su, akwai yara.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Kara shafin muryar Amurka ke sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Hassan Maina kaina na ɗauke da shiri na gaba.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu leƙa jihohin Katsina da Zamfara, inda wasu 'yan bindiga daɗi suka sace wasu 'yan mata guda 27 daga ƙaramar hukumar faskaren jihar Katsina kuma suka ƙetara da su jihar Zamfara. An dai yi cece kuce dangane da hanyoyin da aka bi aka kubutar da waɗannan 'yan mata. Gwamnatin jihar Zamfara ta ce albarkacin sasanci ne ya sa 'yan bindiga suka sako waɗannan 'yan mata ba tare da biyan kuɗin fansa ba. Inji kakakin gwamnan jihar Zamfaran Zelani Baffa.
Su waɗannan mata a can ƙaramar hukumar faskariya ta sato su cikin jihar Katsina, kuma aka taho da su da kafa cikin jihar Zamfara dazuzzukanmu na jihar Zamfara, kuma har sun samu kwanaki ya kai 5 a cikin dazuzzukan nan namu. To cikin ikon Allah, ƴan uwansu da suke nan cikin jihar Katsina ɗin da yake garin nasu yana nan kusa da boda ne da jihar Katsina da jihar Zamfara, kuma suna da ƴan uwa a cikin Zamfara din, suka tantabi waɗansu daga cikin ƴan uwansu waɗanda suke cikin jihar Zamfara din akan ciwon sun san ana wannan sulhu a taimaka musu, kuma a irin tsari namu na sulhu da ake yi da tattaunawa tsakaninmu da bandits din waɗanda suka yadda su haƙura su bar abin da suke ko kuma ƴan suka kama su saki. To kaga aka samu da ƴan sanda suka je har daji suka karɓo su aka dawo da su ba tare da an biya kuɗin fansa ba. Kafin su shigo jihar Zamfara da bayan mun mika su hannun jihar Katsina ba mu san me ya faru ba.
Amma iyayen ƴan matan sun ce a magana ta gaskiya fa kuɗin fansa suka biya kafin a sako musu ƴaƴan nasu.
Ni sunana Muhammadu Lawal Ahmadu. ƴan ta'addan nan sun zo dan aji, sun zo garinmu dan aji da misalin ƙarfe 5:23 na yamma, inda a garin nan sun zo sama da mutum 500. Sun zo sun yi abinda duk suka ga dama, sun kona garin nan, sun kashe mana kamar mutum goma sha shida suka kashe. Suka bi shagunan garin nan da dakuna, duk wani daki na kirki wanda ke da yarinya karama wanda ta yi aure shekara 1 shekara 2 sun kone. Bayan nan suka zo suka, saboda kowa ya tarwatse, suka samu ƴaƴanmu da matan aure da ƴan mata, akwai wadda take da ƙasa ma da shekara 10, sun ta tafi da ita sai da suka yi kwana 26 a wurinsu. To a haka ne suka yi kira mu na cewa duk wanda za mu ba kuɗi, idan ba ta maganar wayar da suke turo mana ba, to ko mun ba da kuɗi mun kai kuɗi a banza, basu nuna mana cewa a mu je ko mu kai wani gari ba a mu dai kai a daji a haka nan da farko muka fara shiryawa da su wajen miliyan 2.1 muka dauki wadannan kuɗi muka nahi daji inda muka kai suka ce to mu aje gindin wani ice mu ba za ka tahi ba sai ka ga masa wace kalar sutura kake da ita wanda da san hango ka san san cewa kai ne to saka muka je muka aje wadannan miliyan 2.1 muka dawo suka rike suka ce ai kuɗi ba su isa ba sannan muka dawo suka ce to sai mun hada 400 muka hada wannan 400 muka kai musu nan ma suka ce mu aje inda za mu aje suka ce a'a basu yadda ba to amma a cikin ma su wadancan mutum 30 din nan akwai guda biyu wadanda suke yan jihar Zamfara ne suka tambaye su ke ina kike a ni ga inda akai he ga inda nake wannan tace can akai he ta wannan kuma tace can take aure dan aji kace to su sun yahe musu rannan ma basu kwana inda suke ba su yan Zamfara suka dauke su rannan suka buga mamijin guda suka ce to yanzu ya dauke ta wuri kaza shi ma sai dai ya same ta bai san wadanda suka abin nan ba amma suna yi ne dan cewa ai daga jihar Zamfara suka hito to shine a karshe suka bayan mun ba su wannan rannan kuma muka dauki naira miliyan 1,700 muka kai musu nan dai inda suke cewa a aje in muka je nan za mu aje bayan duk mun gama wannan hidimai an yi kamar sati 2 suka dawo ga wadancan nacan suka ƙara zuwa kuma suka dauki mutum 5 suka sako ɗaya ba ta da lahiya an mata aiki yarinya ce sai ma da suka daga cibiyar ta suka tabbatar da an yi aikin sannan suka ce to zaki iya zama nan har gari ya waye tace i za ta iya suka zauna suka ta da ita wata kishiya wata ta roƙon su arziki suka kyale ta sannan kuma shi ciniki kuma ya zama sabo aka zo aka yi tayi ne an kai kuɗi Alhaji Abdul Karimu ya kai kuɗi a haka nan dai muka yi tilisahin kuɗin nan sun kai naira miliyan 6,600 waɗanda mu muka kai
Muhammadu Lawal Ahmadu ya ce don haka maganar ba a kai kuɗin fansa ba wannan bai ma taso ba Malam Lawal Dogara da ke zama ɗaya daga cikin dattawan yankin na ɗan aji ya yi ƙarin haske akan yadda al'amarin ya faru da kuma yadda aka biya kuɗin fansan.
Yan ta'addan nan sun zo mana 13 ga watan jiya ran Talata da ƙarfe 5 na yamma suka shigo mana. Duk shaguna da ke unguwan nan sun ƙone shi. Duk wani gida mai kyau sun ƙone shi. Suka kashe mutum 15. Bayan suka taya mana da ƴan mata da matan aure mutum 27. Ana nan bayan sati sai aka fara magana da su na ya za a yi nan magana kuɗin za a bada na fansu su to ana nan dai har aka kai ƙarshe da su abinda dai duka complete jumla miliyan 6,600 haka aka ba liman baban gida da su Alhaji Abdul Karimu suka je suka same su suka ba su a matsayin to za su sako su duk an harhaɗa kuɗaɗen nan kashi 3 ana harhaɗa kuɗaɗen nan suka kai miliyan 6,600 waɗannan wakilan waɗannan liman baban gida da Alhaji Abdul Karimu suka kai musu a can suka ce to za su sako su mu yanzu gaskiya magana tunda mu a matsayin mun kai waɗannan kuɗi da muka yi magana da su ai ga mu a matsayin saboda dalilin mun kai waɗannan kuɗi suka sako mana su kai da Allah muna bakin boda ne da Zamfara muna bakin boda ne da Zamfara duk wani hudu inda tare muke da su muke yi da su sai aka kai musu kuɗin nan ko suka zo su ba wake san da suka sako su ne sun ga suna warayya ko jami'an zanzawar suka kadi da su suka ce suka abin nan din su mu saboda mun kai waɗannan kuɗi shine kawai mu muke zan suka sako mana su
duba da yadda ake wannan cece kuce gwamnatin Zamfara na cewar albarkacin sasanci ne yasa aka sako ƴan matan su ko iyayen yaran na cewar kuɗin fansa ne suka biya al'amarin da yasa kenan aka sako ƴaƴan nasu to ko me wannan cece kuce ke nufi tambayar kenan da na yi wa Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti wani mai sharhi kan al'amarin yau da kullum kuma malami a jami'ar Ahmadu Bello.
Ko dai an ba da kuɗi ne aka sake su ko dai cewa aka yi an tattauna da su waɗannan yan ta'adda ɗin suka saki waɗannan waɗanda aka kama ɗin duka ya nuna cewa wato akwai gazawa ta gwamnati abun kunya ne a ce a ƙasar nan yanzu mutane suka dawo kaman awaki ko kuma shanu a kama su a tafi da su kaman an tafi da su kasuwa a ce sai ƴan uwan sun ba da wasu miliyoyi wanda yake ba su da shi yawanci sai kaga mutane sun ji sun sai da duk wani abin da suke mallaka saboda su kwato ƴan uwan su babban abin da yake nuna mana shine akwai gazawa ta gwamnati na farko gwamnati ta bari an zo an fadawa mutane a ƙauyukan su an kore na kora an kashe na kashewa an kore mutane kaman dabbobi an tafi da sannan ana neman fansa abu na biyu ko yadda gwamnati ta gaza da ya kai har wai zuwa za a yi ana zaunawa da irin waɗannan ɗan ta'adda ɗin wanda wai a gwamnatance an yadda ma a je a zauna da waɗannan mutanen a tattauna da su saboda daina irin waɗannan abubuwan da ake yi duk ta inda ka fito in ma sun ce ba su ba da kuɗi ba aka sako waɗannan mutanen in ma sun ce sun je sun tattauna da su ne abin da wannan abu yake nuna mana shine gazawa ta gwamnati na ainihin na kare ainihin dukiyoyi da rayukan al'umma da take ainihin mulka wani abin da kuma zan ƙara faɗi shine sau da yawa in an yi wannan abun ƴan uwa su ɗauki kuɗaɗe su je su sai da duk abin da suka mallaka je su biya saboda ainihin a sako ƴan uwansu sannan daga baya kuma abin ya zamanto kaman wato ga mari ga tsinka jaka bayan ka biya wannan kuɗin kuma sai gwamnati ta fito a wani ɓangaren kuma ta ce wai ba wani abin da aka bar an je an kwato waɗannan mutane ko kuma an tattauna da waɗannan ƴan ta'adda ne aka sako waɗannan mutane ya kamata gwamnati ta rinka mutane adalci in dai ba su taimaka wajen biyan waɗannan kuɗaɗe ba to kar kuma su fito su ce sun tattauna da ƴan ta'adda an sako waɗannan mutane amma in ta bayan fage sun tattauna da ainihin wato ƴan uwan waɗannan mutane kamar sannan sun taimaka musu to ba laifi a ce sun fita sun ce sun saboda tattaunawa da suka yi sa aka ainihin wato sako waɗannan mutane amma in dai ba su taimaka musu ba sannan kuma bayan mutane sun je sun ba da kuɗi ba kaɗan ba daga baya kuma su dawo su ce wai tattaunawa da suka yi da waɗannan mutane sa wato aka sako su to wannan cin mutuncin waɗannan mutane da aka ainihin wato sace ɗan uwan su ne sannan kuma raini ne akan su sannan kuma gwamnati ta nuna cewa da damu da al'umman da take mulka ba.
Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alikaya da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Yayin da kungiyar ISIS da ake kira daular musulunci a Iraq da Siriya aka rage mata tasiri, Amurka na ci gaba da damuwa da karuwar ISIS da masu alaka da ita a wasu yankuna. A ranar 10 ga watan Nuwamba, Amurka da Najeriya sun gudanar da wani taro ta yanar gizo tare da mambobin kawance na duniya don kawar da kungiyar ISIS tare da wakilan kasashen yammacin Afirka da kungiyoyin masu ruwa da tsaki don tattauna barazanar kasancewar ISIS. Wakilin Amurka na musamman a kungiyar kawancen Northern Cells ya ce taron ya wakilci wata muhimmiyar madogara ta haɗin gwiwa ga ɗaya daga cikin muhimman matakan yakin. Yayin da ya zama dole kuma mu ci gaba da maida hankali kan hana sake farfadowa ISIS a Iraki da Siriya, dole ne kuma mu magance abin da ISIS ta mayar da hankali a kai na amfani da rassa da hanyoyinta a waje a matsayin dandamalin da za a ci gaba da yaki. Wakilin na musamman ya ce babu inda wannan yanayin ya kasance mai firgitarwa kamar Afirka. Idan har mun jajirce don ganin bayan ISIS a duniya kuma muna yi, dole ne mu tunkare ta a Afirka, musamman ma a yammacin nahiyar. Wakilin na musamman Sales ya nuna cewa har a yammacin Afirka daga kungiyoyi masu alaka da ISIS sun karu kwarai da gaske a cikin shekarun da suka gabata. Amma labari mai daɗi a cewar shi shine cewa kungiyar haɗin kan duniya ta nuna cewa tana iya tunkarar barazanar da ke faruwa. Duk da yake ya lura cewa yaƙi da ISIS dole ne a yi shi a inda yake, kungiyar haɗin gwiwar ta samar da dabarun tsara yunkuri tsakanin farar hula da sojoji da kuma shirye-shiryen manufofi ga ɓangarori daban-daban wanda za su iya taimakawa da sauran dabarun yaƙi da ta'addanci a yankin. Wakilin na musamman ya jaddada cewa duk da haka gamayyar haɗin gwiwa ta duniya ta yanke shawarar bayar da gudunmawa a yaƙin daƙile ISIS. Yana da muhimmanci a inganta ƙarfin jami'an soji wajen mutunta 'yancin ɗan adam a matsayin babban jigo na ƙoƙarinmu. Take haƙƙin bil'adama da jami'an tsaro ke yi ya lura cewa kai tsaye yana ba da gudunmawa ga 'yan ta'adda wajen shawo kan mutane su shiga ta'addanci da kuma zubar da ƙimar gwamnati. Tun daga shekarar 2017 jama'ar Amurka sun zuba kuɗi sama da dala miliyan 114 don yaƙi da ta'addanci a baki ɗaya yankunan. da suka hada da yankin Sahel da tafkin Chadi. Wakilin na musamman Sel ya nuna shirin Amurka na bada gudunmuwar sama da dala miliyan 30 a shekara mai zuwa don yakin da ake da barazanar kungiyar ISIS a yammacin Afirka. Ya kuma jaddada cewa kokari ne mai mahimmanci da Amurka ke da niyyar tallafawa. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.